بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوانا مسلمين دمكي تاري أنن مسلات جامعر أبو بكر تفاو بليوا أبيرنم بوشين يعقوب دما ودندا suke tare da mu a yanzu kai tsaye a ko ina, da kuma waɗanda za su kasance tare da mu daga baya. Gaba daya muna isar da gaisuwa ta addinin musulunci a gare ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna farawa da godewa Allah madaukakin sarki, له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. واندى دقشك النئم ومنسى باين نئم اهترى يوى دلافيا دا إيماني دا سامن داما ينئم تامو تحللتر ونن شكرا تدهود الريهدو da 47 bayan hijira har yau muke daya ga watan Ramadan na wannan shekarar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wannan rana ta dace da 18 ga watan 2 na shekara ta 2026 miladiya. A wannan masallaci mun saba haduwa shekara a duk lokacin da watan Ramadana ya zagayo, domin mu nemi albarkar Allah ta hanyar albarkar karatun ayoyinsa a cikin littafinsa mai albarka wanda aka saukar da shi a irin wannan wata. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan. Yana ɗaya daga cikin abin da muka gada daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da aikin magabata, shine kulawa da bayar da muhimmanci ga alqur'ani wajen karatunsa da tadabburinsa da kokarin fahimtarsa a cikin watan Ramadan. Watan Ramadan wata ne na alqur'ani, shi yasa Allah ya zabe shi a cikin sauran watanni na 12 na shekara domin ya saukar da alqur'ani a cikin sa. An fara saukar da alqur'ani ne a dunkule gaba daya, aka dauki copy sa daga Lauhul Mahfuz aka saukar da shi zuwa saman duniya a cikin Baitul Izza a cikin watan Ramadan. Sannan Allah ya zabi watan Ramadan domin ya fara gusuro saukar da alqur'ani ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan wata. A cikin wannan wata ne Allah ya nada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da yana sunansa Muhammadul Amin ibnu Abdullah, amma daga watan Ramadan Allah ya nada shi ya zama Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Don haka wannan wata ne mai muhimmanci wajen kula da Alkur'ani, shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama yawan karatunsa ga Alkur'ani da inayarsa ga bitar Alkur'ani a watan Ramadana ya ninka na sauran watanni waɗanda ba Ramadana ba. Hadisi ya tabbata daga Zaid ibn Thabit, Allah ya ƙara yarda a gare shi, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gayyato shi lokacin da aka zo bitar Alkur'ani a bita ta ƙarshe na rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallama a watan Ramadan. Saboda dama, kamar yadda hadisin na Aisha ya tabbatar da kuma hadisin Abdullahi ibn Abbas duka a cikin Sahihul Bukhari, mala'ika Jibrilu yana zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama fayudarisuhul Qur'ana fi Ramadan, sai su rinka mudarasar Alkur'ani, sai a yi bitar abinda aka saukar tun daga baya zuwa yanzu, kafin daga baya a ƙara ɗorawa. Idan watan Ramadana ya zo, Annabi sallallahu alaihi wasallama yana tattara hankalinsa akan kula da karatun Alkur'ani da bitarsa tare da mala'ika Jibril, amma a sauran lokuta sai dai a yi ta ci gaba da saukar masa. To wannan ya sa mu ma ya zama sunna ce muttaba'a, wadda kowace shekara al'umman musulmi suke mai da hankali ga yawan karanta Alkur'ani su a ɗaiɗaikunsu, suke karanta shi a gidajensu da makarantunsu, suke karanta shi a masallatansu a cikin sallolin dare na tarawih da tahajjud, sannan kuma ake karanta shi a wuraren karatu da tafsirin Alkur'ani. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki waɗannan albarkatu da ya tara a cikin littafin Alkur'ani, ya kuma tara albarka a cikin wannan wata na Ramadan, Allah ya sa mu yi tarayya da juna a cikin samun wannan albarka. Kuma Allah ya albarkace mu da albarkarsa, ya sa mu zama cikin yardaddun bayinsa. Wannan shekara za mu ƙora ne da yardar Allah a cikin karatunmu daga inda muka tsaya a shekarar bara. Idan ba ku manta ba, a shekarar bara muka ɗauko farkon suratul Isra har muka yi karatu zuwa aya ta 39. Don haka yau da yardar Allah za mu tashi daga kan aya ta 40 zuwa abin da ya sawwaka a cikin wannan sura mai albarka, suratul Isra, wanda ya nuna karatun Ramadan ya zama keɓantacce ne na wannan masallacin. A nan muka fara, kuma shi za mu ci gaba da yardar Allah. Karatun da muke na tafsiri a waɗansu wuraren, wanda ake cikin suratul Nahl, wancan yana can, amma wannan a kan yadda muka ɗauko na nan, da shi za mu ɗora in Allah ya yarda. Muna roƙon Allah ya albarkace mu da albarkar surar, ya kuma sa yadda muka fara a cikin aminci Allah ya ni'imtar da mu har mu gama. Dukkan waɗanda suke cikin matsaloli na tashin-tashina, rashin lafiya da cututtuka, da kuma rashin zaman lafiya da rashin aminci a garuruwansu ko a gidajensu ko a ƙasashensu, Allah ya amintar da musulmi bayin Allah. Dukkan damuwoyi da kuma rashin nutsuwa da kuma kuncin rayuwa da kuma wahalar rayuwa da ke damun mutane a ko'ina ne, Allah ya kawo musu rangwame, ya kawo musu sauki a cikin wannan wata. Al'umma musulmi kuma muna roƙon Allah ya sanyaya ya kuma datar da zukatansu su yi abin da ya dace domin taimakawa kansu da taimakawa al'ummarsu, ta yadda mutane al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su samu sauki da sa'ida a cikin wannan watan. Kafin mu ci gaba, an saba waɗansu tashoshi da suke watsa wannan karatu, mukan ambata saboda waɗanda za su bi a garuruwansu su ji lokutan da ake sawa, sawa'un a gidajen talabijin ko kuma gidajen rediyo. Kuma waɗanda suke hannuna a yanzu, kafin daga baya waɗansu hala da ba a gama tattare su ba su iso, zan karanta su in Allah ya so. Da farko dai kamar yadda kuka sani muna yin karatun anan kuma ana watsa shi kai tsaye ta hanyar live stream na Facebook da kuma na TikTok da kuma waɗanda za su iya saurara a YouTube daga baya a tashar Al-Umda TV. Sannan na Facebook kuma a shafin da aka yi da kuma na TikTok wanda duka aka gina da sunan mai gabatar da karatun. Sannan gidajen radio da gidajen television. Da farko akwai gidajen radio guda biyu waɗanda majalisar shura ta wannan jami'a waɗanda suke ɗaukan shirya da kuma gudanar da kuma jagorancin harkokin al'ummar musulmi a nan jami'ar Abubakar Tafawa Balewa take ɗaukan nauyi. Allah ya saka musu da alkhairi daga kan shugabanninsu zuwa dukkan mambobi zuwa dukkan al'ummar musulmi a nan jami'ar Abubakar Tafawa Balewa ƙarƙashin jagorancin shi shugaban jami'ar zuwa dukkan sauran ma'aikata da sahalewarsu da goyon bayansu da kuma ku ɗalibai da kuke zuwa sauraro muke gabatar da wannan. Muna roƙon Allah ya muku saka ya alkhairi gaba ɗaya. Gidan rediyon Globe FM a nan Bauchi da kuma gidan rediyon Abubakar Tatari Ali Polytechnic da ke nan Bauchi shi ne wanda shura take ɗaukan nauyi. A Globe FM ƙarfe 8 ne na safe zuwa 9. A ATAP Radio kuma ƙarfe 4 ne na yamma zuwa 5. Waɗannan su ne waɗanda suke ƙarƙashin majalisar shura. Na biyu shi ne wanda Alhaji Aminu Shu'aibu garkuwan Kawoje, Allah ya masa sakayya alkhairi ya albarkaci iyalansa ya gafarta wa iyayensa, yake ɗaukan nauyi wanda shi ne kuke gani a Sunna TV. Sunna TV tana sawa ne ƙarfe 3 na yamma zuwa ƙarfe 4. Sannan kuma shi ya ɗauki nauyin waɗansu gidajen rediyo kamar Gift FM da ke Jalingo jihar Taraba ƙarfe 10 na safe. Sannan kuma shi ya ɗauki nauyin na Alfijir FM da ke Sokoto ƙarfe 7 na safe. List ne ya yi na gidajen rediyo har guda 16, sai ce in zazzaɓi yadda za a tsara su. Don haka sai aka sa waɗannan guda biyun, sauran kuma duka muka sa waɗansu malaman sunna a duka jihohi na arewacin Najeriya. Aka sa malamai da yawa duka, Allah ya saka mishi da alkhairi. Sa'annan kuma a jihar Gombe akwai Vision FM wanda Honorable Dattuwa Ali Kumo sarkin tafarkin Akko ya ɗauki nauyi, Allah ya masa sakayyar alkhairi, su ma ƙarfe 7 na safe zuwa ƙarfe 8. Jihar Borno Peace FM Maiduguri wanda kowace shekara Virtual Engineering Solutions Limited suke ɗaukan nauyi, Allah ya musu sakayyar alkhairi, shi na Peace FM Maiduguri ƙarfe 9 na yamma, ƙarfe 9 zuwa 10 na dare kenan. Jihar Plateau Alhaji Abdullahi Alhaji Ibrahim Abdullahi Ibzar shugaban kamfanin Ibzar na Dabi yake ɗaukan nauyi, Allah ya masa sakaya alkhairi. Gidan rediyon Unity FM Jos ƙarfe 4:30 na yamma zuwa ƙarfe 5:30. Jihar Nasarawa a birnin Lafiya Precious FM ƙarfe 1 ne na rana zuwa karfe 2. Alhaji Bashir Walin Shabu shine wanda ya dauki nauyi Allah ya masa sakayar alkhairi. Jihar Niger akwai Landmark FM dake Kwantagora wanda dabara da kuma banan duka kamfanin Z&Y T su ne suke daukan nauyi, duk da cewa anan banga lokacin ba, haka idan lokacin ya tabbata zuwa gobe sai ku sanar da mu, sai a gaya musu. Allah ya yi albarka wa Zaharuddin da dan uwansa Yusuf masu Z&Y, da kuma ya yi albarka ga kasuwarsu. Su ne kuma suke daukan nauyin na Tauraruwa TV wanda shi ana sawa karfe 5 na safe ne, karfe 5 zuwa 6 na safe. Akwai kuma wadansu gidajen rediyon da na sani cewa yana cikin jerin amma ban gan shi ba, mai yiwuwa in an gama hadawa da lokacin za mu sanar. Akwai kuma jihar Kano wanda shi kan tashoshin suna da yawa. Da farko akwai Wisal TV wanda Badawiya Pharmaceutical Limited, Pharmaceutical Nigeria Limited suke daukan nauyi karfe 10 ne da dare. Wannan yana karkashin jagorancin wani bawan Allah ne, ɗaya daga cikin waɗanda suka fi tallafa wa foundation dinmu akan ihsani da kuma kula da harkar da'awa musamman a ƙauyuka na waɗanda ba musulmi ba, wato Alhaji Abdul Basir Jargaba. Allah ya yi masa albarka, ya yi albarka ga kasuwarsa. Shine kuma ya ɗauki nauyin gidan rediyon Muhasa Radio da ke Kano, wanda shi kuma karfe 10 ne na safe, karfe 10 zuwa 11. Sannan a Kano kuma Alhaji Muhammad Tukur, shugaban ko kuma mai kamfanin Rufaida, wanda shi yake daukan nauyin wanda ake sawa a gidan talabijin na Africa TV 3 da kuma Dala FM da ke Kano. Allah ya sakayya da alkhairi ga Alhaji Tukur, kuma ya albarka ga wannan kamfani na Rufaida da kuma sauran harkokinsa. Allah ya sa albarka a ciki. Gidan talabijin na Africa TV 3 karfe 2 da rabi ne, karfe 2 daidai na rana zuwa karfe 2 da rabi. Sannan kuma Dala FM kuma karfe 9 ne na safe zuwa karfe 9 da rabi. Sannan duka kuma a Kano din akwai gidan rediyon Rahma Radio karfe 6 na safe, wanda Honorable Abdullahi Mahmud Gaya yake daukan nauyi. Allah ya yi sakayya alkhairi ya kuma albarkaci harkokinsa. Sa'annan kuma akwai wani kuma a Dala FM din wanda shi kuma karfe 1 na rana, wanda Sani Aminu Electronics suke daukan nauyi. Allah ya yi musu sakayyar alkhairi. Akwai kuma Kano FM wanda Al-Yuma Ventures Limited ke daukan nauyi. Allah ya musu sakayyar alkhairi. Wannan na Kano FM karfe 9 ne na safe. Akwai kuma Aminci Radio shima a Kano, wanda shima Honorable Abdullahi Mahmud Gaya ke daukan nauyi, shima karfe 9 na safe zuwa 10. Allah ya yi sakayya da alkhairi. Akwai kuma gidan rediyon Amasco FM Kano, wanda MD Umar ke daukan nauyi, karfe 7 na safe. Allah ya yi masa sakayyar alkhairi. Akwai kuma jihar Kaduna wanda akwai DITV, gidan talabijin na DITV Kaduna, wanda aka saba da asuba karfe 4 zuwa 5 na asuba. wanda Dr. Awal Ahmad dalibinmu dake zaune a America ya saba daukan nauyi. Allah ya masa sakayar alkhairi, ya albarkace shi, ya albarkaci zuriyarsa. Gidan talabijin na Albani TV su ma yawanci Z and Y ke daukan nauyi, amma banga an rubuta lokacin ba anan, in ya tabbata za a sanar. Gidan radio na Karta Radio dake Kaduna, kamfanin TMDK Agro Park su suka dauki nauyi karfe 9 ne na safe. Allah ya saka musu da alkhairi. Akwai Sawaba FM dake Hadeja, wanda shi ma ina tsammani Z and Y sune suka dauki nauyi, shi ma banga schedule din lokacin sa ba. Akwai gidan rediyon BRC a nan Bauchi, an rubuta karfe 4 na asuba. Alhaji Tijjani Ahmad shi ya dauki nauyi, Allah ya saka masa da alkhairi. Akwai kuma Ghana a Accra, Amana FM ne ko? Amana ne ko Amani? Amani FM dake Accra a Ghana, karfe 9 zuwa 10 na dare, wanda Alhaji Habibullah Yakubu ya dauki nauyi, Allah ya masa sakayar alkhairi. So waɗannan dai da na sanar guda 26 sune waɗanda yanzu suke nan. Idan daga baya an kawo wani, na karanta su. Dukkan waɗanda suke cikin wannan, Allah ya saka musu da alkhairi. Waɗanda kuma suke ɗaukan nauyin karatutuka da yaɗa su na dukkan malamai a ko ina suke, musamman kuma na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya biya su, ya albarkaci harkokin su, ya albarkaci arzikin su. Haka kai tsaye zamu karanta abin da ya sawaka Al-Rahman Yazid, Allah ya ƙara maka albarka. Iqra. Afa asbakum rabbukum bil banin.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Na'am.
Bismillahir rahmanir rahim. Afa asbahu أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا Allah madaukakin sarki yace afa asbakum rabbukum bil banin shin wai ubangijinku ya zabe ku ne ya ba ku yaya maza wattakhadha min al malaikati inatha shi kuma sai ya riki yaya mata daga malaiku innakum lataquluna qawlan azima lallai dai kukan kuna fadin wata magana ce mai girma walaqad sarrafna fi hadha alqur'ani liyadhakkaru haqiqa mun fayyace bayani a cikin wannan alqur'ani domin su wa'azantu wama yaziduhum illa nufura sai dai duk wannan fayyacewar bayani da muka yi ba abin da ke kara musu sai dai yawan gudu. Allah madaukakin sarki, idan ba ku manta ba, ayoyin da muka karanta a baya Allah ya cike su akan ka'idojinsa da dokokinsa na bauta ga bawa, wanda ya fara su da haƙƙinsa kuma ya ƙare su da haƙƙinsa, a tsakiya kuma ya faɗi haƙƙoƙin bayinsa. Haƙƙin da ya fara nasa na kansa shine wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah, haƙƙin da ya cika da shi na ƙarshe shine wala taj'al ma'allahi ilahan akhar. Don haka haƙƙi na farko shine ka bauta wa Allah shi kadai, haƙƙi na ƙarshe shine karka hada Allah da kowa a cikin bauta. Amma a tsakiya kuma Allah ya faɗi haƙƙoƙi da yawa, haƙƙin iyaye wa bil walidaini ihsana, haƙƙin ƴan uwa wa atizal qurba haqqahu dangi kenan, haƙƙin talakawa wal miskina, haƙƙin matafiya wa ibnas sabili, da sauran haƙƙoƙi da Allah ya faɗa har zuwa ƙarshen inda muka tsaya. Wannan kuma dori ne akan wancan da Allah madaukakin sarki ya juya magana ga mushrikai kafirai na da, da irin waɗanda a yanzu suke da irin ta'ada irin tasu, ta jingina wa Allah haihuwa da cewa Allah yana da ɗa ko Allah yana da ƴa ko kuma a ce Allah ya haihu. Dukkan wanda yake kan wannan tafarki to ya shiga cikin tafarkin abinda Allah ya faɗa a baya, fatulqa fi jahannama maluman madhura. Allah ya ce in kai abinda aka faɗa a baya na kafirci za a jefa ka a wutar jahannama. To sai Allah ya ƙara faɗin abubuwan da ke iya sa ka faɗa a jahannama, sannan Allah ya ƙara faɗin abubuwan da kafirai suke yi banda irin abinda aka faɗa a baya. Daga cikin abubuwan da kafirai ke yi da aka faɗa a baya shine bauta wa wani Allah. Daga cikin abin da aka ɗora daga nan shine jingina wa Allah haihuwa. Wannan duka kafirci ne. Kun gane alaka tsakanin ayar yau da ta baya? Ayoyin baya sun yi magana akan kafirci ta hanyar bautar wani Allah. Ayoyin yanzu kuma za su yi magana akan kafirci ta hanyar jingina wa Allah haihuwa, a ce Allah yana da ɗa ko Allah yana da ƴa ko Allah yana da ƴaƴa. Kafirai da suke jingina wa Allah haihuwa sun kasu kamar haka: akwai waɗanda ke jingina wa Allah ɗa namiji, wa qalatin nas wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatin nasara almasihu ibnullah. Yahudawa suna ce Uzairu ɗan Allah ne, kaga sun jingina wa Allah ɗa namiji. Kiristoci suna jingina wa Allah ɗa Annabi Isa ɗan Maryama alaihi salam, kaga sun jingina masa ɗa namiji. Akwai kuma waɗanda ke jingina wa Allah ƴaƴa mata, su kuma waɗannan su ne kafirai Quraishawa ko kuma ce kafirai Larabawa na da. Wata al'ada ce tasu da suka samu da shedan ya ɗora su a kanta na cewa mala'iku tsarkaka ne, amma bai kamata a ce haka kawai suke ba, darajar su ta kai a ce su ƴaƴan Allah ne, amma sai a ce musu ƴaƴa mata. Wa ja'alul mala'ikata allazina hum ibadur rahmani inatha, mala'ikun da suke bayin Allah ne su kuma sai suka ce a'a ƴaƴa ne mata na Allah. Ana fahimta? Kashi na uku su ne waɗanda su ba su ce namiji ko su ce mace ba, su dai kawai suna gani kowa ma yana iya cewa shi ɗan Allah ne. Su ne waɗanda suke cewa nahnu abna'ullahi wa ahibba'u, su ne waɗanda kawai mutum sai ta yi sai ce shi ma son of God ne. Ana iya samun su har yanzu, in pastor ya ga wurinta kawai sai shi ma son of God ne. ƴan banu Isra'ila sai ce su children of God ne, su ƴaƴan Allah ne, su sun fi ƙarfin zama bayin Allah, gatar su tasa sun samu ƙarin girma sun zama ƴaƴan Allah. To ta yaya za a ce ɗa kuma ba haihuwarsa akai ba, ga ubanka muna gani kuma a ce kai ɗan Allah, ta yaya zai yiwu? Shi sun ta ɗauki a ce kai ɗan Allah matsayi ne kawai da za ka kai, ba wai dole sai da sunan haihuwa ba. An fahimta? To waɗannan guda ukun dukansu kafirci ne. Ko ka jingina wa Allah ɗa namiji, ko ka jingina wa Allah ƴa mace, ko ka jingina wa Allah ƴaƴa barkate, sawa'un ka ce shi ya haifa ko ka ce an haife shi ne amma ya samu promotion ya zama ɗan Allah ko ƴar Allah, wannan duka kafirci ne. shi yasa Allah madaukakin sarki ya jera su a cikin kafirai laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha wadanda suka ce Allah dayan uku ne kaga Allah da Allah uba Allah ruhu mai sarki cewa da din yana cikin abin da yasa suka zama kafirai don haka jingina wa Allah da kafirci to a cikin wannan ayar sai Allah ya ce afa asfakum rabbukum nan yana magana da wasu irin category ne guda uku na wanda suka jingina wa Allah da yana magana da waɗanda suke cewa Allah yana da ƴaƴa mata mala'iku kenan to shine Allah ya ce afa asfakum rabbukum tambaye su wannan istifham ne inkari taubihi tambaye su mana tambaya ta wulakanci tambaya ta izgili in za su iya amsawa tambaya ta kalubale kun ce mala'iku ƴaƴan Allah ne mata ku kuma ba kwa son ƴaƴa mata te da idan ɗayan ku matarsa tana da ciki yana Allah Allah ta haihu ya ga me ta samu idan an samu namiji yayi murna saboda namiji yana da daraja a wurin su idan an haife mace yayi bakin ciki saboda mace a wurin su tana da kaskanci ke da idan ma an ce da shi matarka ta haifu yace me aka samu aka ce mace sai ce asha yana cewa ayumsikuhu alahu shin ya rike wannan yar a cikin wulakanci da tozarci a garin su cewa shine uban wance am yadusuhu fi turab ko ya binne ta da rai ya huta don haka kin ƴaƴa mata da suke ya kai yadda yana daga cikin abun kazanta a wurin mutum kace uban wance kowa yana so a ce mishi uban wane ba za ka ga balarabe a irin wancan lokacin yana alkunya a ce masa uban wance ba saboda haka idan za a zage ka sai a ce kai da ma kake haihuwar ƴaƴa mata baka iya haihuwa ba sannan mace yana cikin abin da ke iya sa miji ya zage ta ko ya kore ta ko ya ki haihuwa da ita saboda tana haihuwa masa ƴaƴa mata to shine Allah ke tambayan su anan yace afa asfakum rabbukum bil bani ai hal khassakum rabbukum wajtabakum wahtarakum fa'ataakum min al-banin wa mana'a nafsahu faja'ala li nafsihi al-banat yanzu kuna tsammani idan gata ce shi Allah shike halitta kun ce shi yake da ƴaƴa mata ku sai ba ku ƴaƴa maza da kuke so shi kuma sai ya rike waɗanda ba a so din ai in dai da haka ne a hankali da ya kamata masu wanda ake so din ne zai rike law aradallahu an yattakhidha waladan lasfa mimma yakhluqu ma yasha inda a ce zai rike dan ai sai ya zabi wanda yake so kaga da mazan zai dauka ku ya bar muku matan amma ta yaya za a yi a ce ku ya ba ku wanda kuke so shine maza shi kuma sai ya rike wanda ba a so shine mata shine ma nan afa asfakum rabbukum bil bani yanzu zai dauku a hankali a ce ku Allah ya baku zabi tunda daraja ce a wurin ku haifuwar maza ku kuke da maza shi kuma nasa sai zama mata inda kum la taquluna qawlan azima wannan yayi daidai da fadin Allah madaukakin sarki fastaftihim al rabbikal banatu wa lahumul banun am khalaqnal malaikata inasan wa hum shahidun ala innahum min ifkihim la yaquluna waladallah wa innahum lakadhibun asfafa albanati ala albanin ma lakum kayfa tahkumun afala tadhakkarun Allah ce tambaye su mana ali rabbikal banatu shin ubangijinka shine mai ƴaƴa mata wa lakumul banun ku kuma kune mai ƴaƴa maza kune masu ƴaƴa maza am khalaqnal malaikata inasan wa hum shahidun da suka ce Allah ne wato mala'iku ƴaƴan Allah ne shin mala'ikun da muka halice su an gaya musu mata ne wa hum shahidun suna nan ne aka halice su da balle su sani mala'iku ba su da jinsi ba maza bane ba mata ba haka Allah ya halice su don haka ku da kuka ce musu mata kuna nan aka halice su ne da mala'iku da dan adam wane ne aka fara halitta don haka waye kamata ya san wane mala'ika ne kamata ya san dan adam ba zai san komai akan mala'ika ba don haka ta yaya kuka gane cewa ƴaƴa mata ne kuma ƴaƴan Allah ne shi ne Allah ce asfafal banati alal banin yanzu kwa yi tsammani Allah ya zabi ƴaƴa matan ku kuma sai ba ku ƴaƴa maza وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم الله يقول سنة أنا أكهل يجي ملائكوني ستكتب شهادتهم ويسألون وانما قنا الدسكي ذا أروب تاتكم الله زي تنبيسوا أكي إذن وانا أني الله مدعوك كنسر كي يجي ألكم الذكر وله الأنثى كوني ما سنمجي الله نيمي ماتا تلك إذن قسمة ضيزة وانا أي رمون ذالونشي shi Allah shine mai mata shine mai maza ku sai kuka zabi mai kyan shi kuma kuka bashi mai muni tunda aurin ku mata munana ne waj'aluna lillahi ma yakrahun wa tasifu alsinatuhumul kadhiba anna lahumul husna la jarama anna lahumun nar wa annahum mufratun Allah ce suna sanya wa Allah abinda su ba sa so su ba sa son ƴaƴa mata sai su ce su kuma na Allah ne suna son ƴaƴa maza kuma sai su ce wannan nasu ne to wannan shine hukuncin kafirai akai shi yasa Allah ce la jarama anna lahumun nar tabbas waɗannan sai sun shiga wuta idan ba su daina ba to shine ma'anar asfafal afa asfakum rabbukum bil banin shin ubangijinku ya zabe ku ne sai ya ba ku ƴaƴa maza wattakhadha minal mala'ikati inatha shi kuma sai ya riki mata daga cikin mala'iku innakum la taquluna qawlan azima haqiqa ku kuna fadar magana mai girma Allah ya shaga mana alqur'ani cewa yana daga cikin mafi munin magana shine a cewa Allah ya haihu a cewa ne dan Allah wannan maganar inda waɗanda suke fadar ta sun san girmanta a wurin Allah ba za su fada ba Allah madaukakin sarki yace duk lokacin da aka ce Allah yana da da sai sama tayi kamar za ta ruso gaba daya wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad jittum shay'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahman an yattakhidha walada Allah yace bai kamata a ce ubangiji ar-rahmanu yana da da ba wannan maganar ita ce Allah ya ce wa yunzira alladhina qalu ittakhadha allahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim wannan maganar ba su da ilimi akan ta ba kuma gadanta suka yi a wurin iyayensu ba Allah ya ce kaburat kalimatan takhruju min afwahihim wannan magana tana da girma a wurin Allah in yaquluna illa kadhiba ba abinda suke fada sai ƙarya kuma ka rasa wanda zaka yi wa ƙarya sai Allah doka maganar cewa Allah yana da da tana da girma shi yasa duk lokacin da aka fada sai Allah ya tsarkake kansa wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada subhana bal ibadun mukramu suka ce wai Allah ya riki da sune mala'iku ƴaƴa mata Allah ya ce subhana tsarkiya tabbata ga Allah bal mala'iku ba ƴaƴan Allah bane ibadun mukramu bayin Allah ne masu daraja wa qalu ittakhadha Allahu walada subhana ballahu ma fi samawati wal ard kullun lahu qanitu shi yasa in Allah ya fada sai ya ce subhanahu wannan abin Allah ya tsarkaka a jingina masa haihuwa innakum la taquluna qawlan azima ay innama taqulunahu wa innama taquluhu afwahukum Allah ya ce qawlan azima ay qawlan shani'an qabihan magana ce mai muni kuma magana ce mai girma wanda matsayinta a wurin Allah matsayi ne mai jawo fushin Allah Allah ya tsare mu sai Allah ya ce walaqad sarrafna fi hadhal qur'an haqiqa mun yi bayani mun fayyace bayani dalla dalla ba'anan sa bayyana wa waddahna mun yi bayani filla filla a cikin wannan alqur'ani li yadhakkaru duk bayanin da muke yi muna yi ne domin mutane su wa'azantu wa ma yaziduhum illa nufura sai dai da yawa daga cikin mutane wa'azin cikin alqur'ani baya ƙara musu komai sai dai su ƙara gudu su ƙara nisa ولقد صرفنا في هذا القرآن الله يا شافنا أتكلم القرآن يجوا ياي تصريف التصريف شينه واتو بياني بيلا بيلا إلو مندا باكا بكاتر واتو أشي أن دوري مجانا كو أن دونك ليتا الله ينفع أرما جانا ندلا دلا مسمم دك أبندا يزما hukuncin Allah ne qati to Allah baya boye shi sai dai Allah ya fada a fidi kowa ya gane innahu laqawlun fasl kitabun ufkimat ayatuhu thumma fussilat to Allah yana yin bayani ne a fili wannan at-tafsil din shine ma'anan at-tasrif walaqad sarrafna fi hadha al-qur'ani liyadhakkaru wannan walaqad sarrafna guda uku ne Allah ya faɗe su a nan a jere akwai ta latifa da wani malami na Allah ya saka masa da alkhairi ya bani na alqur'ani a Madina wajen mahaddacin alqur'ani don kada ya samu tashabuhin walaqad sarrafna guda uku nan yayi zai karanta su kar ya jinkita su sai ce ka'idar ita ce ihdifin nas qaddimin nas akhirin nas ana farko karkasa annas shine na wannan walaqad sarrafna fi hadha alqur'ani liyadhakkaru wa ma yaziduhum illa nufura tabi tana zuwa a cikin wannan surar walaqad sarrafna linnas shi kuma ka kawo annas a farko walaqad sarrafna linnas fi hadha alqur'ani min kulli mathal fa aba aktharun nas illa kufura sai sura makwabciyar ta ne zuwa ita ce suratul kahfi ita kuma sai ka jinkirta annas din ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جدلا تو malamai kuma na balagar alqur'ani suka ce akwai hikima da ta sa annan Allah ya cire annas a gaba Allah ya sa annas a can karshe kuma sai Allah ya jinkirta annas wanda yana daga cikin fa'idoji da lafa'if da al-imam al-iskafi yake a cikin littafin sa Milaku ta'wil yake cewa a na farko Allah ya cire annas saboda a cikin wannan surar akwai annas din don haka a na farko sai na biyun ya wakilce shi amma a cikin saboda haka shi yasa sai aka fara kawo annas din saboda ya wakilci wancan amma a cikin suratul kahf ba a fade annas ba sai da aka je can shi yasa sai aka jinkirta shi na fata an fahimta sai ya zama shi tunda ba a fada a farko ba wancan din shine na karshe wancan kuma tunda daga baya za a fada sai aka share na farko sai aka fara fada saboda yana wakiltan wancan ne wancan kuma tunda baya wanda yake wakilta sai aka bar shi shine na karshe Allah madaukakin sarki yace walaqad sharrafna fi hadhal qur'ani liyadhakkaru haqiqa mun fayyace bayani a cikin wannan alqur'ani saboda mutane su wa'azantu wama yaziduhum illa nufura sai dai ba abin da yake kara wa mutane duk wa'azin da ake yi ba abin da yake kara musu sai dai gudwa da tserewa wannan shine ma'anar fama lahum an tadhkirati mu'ridin me yasa mutane suke gudu idan ana wa'azi suke kauda kai كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة كذا غدور itace wama yaziduhum illa nufura wadannan ayoyi guda biyu suna kunshe da fa'idoji masu yawa amma bari mu fi mai da hankali akan magana ta farko ta afa asfakum rabbukum bil bani wato yana daya daga cikin mafi munin cin fuska ga jalalar Allah shine mutum ya jingina wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ba wanda yake da hakuri irin Allah yace suna jingina masa da yace baya so yace kuma magana ce mai tsanani mai girma suna masa amma duk da haka yana ba su abinci suna ci yana ba su ruwa suna sha inda ba don hakuri na Allah ba ayi yau ayi gobe ayi jibi su haifi ayya su ci gaba daga inda su suka tsaya a gina gidajen ibada a je ana ci gaba da bayyana cewa Allah yana da da kuma Allah ya ci gaba da azurta su yace la ahada asbaru ala adan yasma'uhu min Allah ba wanda yake da hakuri yana ji ana fadar abin da ke cutarwa kuma abin da baya so amma ya hakura ya ci gaba da mu'amala da kai na harkar duniya ya baka arziki ya baka jin dadi ya baka kayan more rayuwa kamar Allah madaukakin sarki to Allah kuma ya kore wa kansa haifuwa ta ko ta wace bangare ta ko ta wani bangare sai Allah ya kore ta bangaren nassi yace qul huwallahu ahad shi Allah daya daya Allahu samad Allah shine wanda alladhi tasmudu ilayhi al-khalaiqu bi hawaijiha wanda kowa ke neman sa shi baya neman kowa kowa ke bukata a wurin sa shi baya bukatar komai a wurin kowa lam yalid shi bai haifi kowa ba walam yulad kuma ba a haife shi ba walam yakul lahu kufuwan ahad to Allah madaukakin sarki kaga ta fuskar nassi kenan sannan ta fuskar hankali Allah ya nuna wa mutane a matakai hudu ta yadda za su iya nisantar da Allah gabanin cewa a ce Allah ya haifu fuska ta farko ita ce ku ɗan adam da dabbobi da aljannu da sauran halittu kamar tsirrai kuna haifuwa saboda kuna bukatar haifuwa ne idan baka haifu ba bayan ka aure damuwa za ka yi ta yi idan mace bata haifu ba damuwa za ta yi ta yi saboda tana bukata ba wani dan adam a ce yana da bukata bai koshi ba bai wadatu ba gabanin dan adam dan uwa ai dan adam daga jikinsa ya zo ya taimake shi duk wanda zai taimake ka a duniya bai kai danka na cikinka ba shi yasa kake bukata shi yasa har annabawa za ka ga suna kuka suna addu'a suna roƙon Allah annabi zakariya yana ce rabbi inni wahana al'azmu min ya Allah ina bukata kasusuwa na sun yi rauni washta'ala ra'su shayba ga'ura ta feso walam akun bi du'a'ika rabbi shaqiya ya Allah badan fidda rai ba daga samu karbuwa daga karbar addu'arka addu'ata daga gagare ka Allah ka bani da mana yarifuni wanda zai gaje ni wa yarifu min ali yaqub kun ga bukata zai ce ta sa yake nema to ma Allah yana da bukata ne wanda yake bukata shine zai da ai shi Allah baya bukata kai kana bukatar da ya debe maka kewa a ce wannan danka ne kai kana bukatar da don ka huce haushi a ce kai ma kai naka kai kana bukatar da don ya girma ya taimake ka duk wannan Allah baya bukata to wannan shine fuska ta daya da Allah ya kore wa kansa haifuwa wa qalu takhadha Allahu walada subhanahu huwal ghani lahu ma fi samawati wa ma fil ard in indakum min sultanin bihadha ataquluna ala Allahi ma la ta'lamun qul innal ladhina yaftaruna ala Allahi al-kadhiba la yuflihun Allah yace suka ce wai Allah yana da da sai Allah yace sarki ya tabbata gare shi huwal ghani shi ai mawadaci ne wanda bai da wadata shike neman da ku ne ba ku wadatu ba dole sai ƴaƴan ku sun taya ku shi kuma Allah baya bukatar a taya shi me zai da da shi ne mana huwal ghani lahu ma fi samawati wa ma fil ard duk abin da ke sama da abin da ke ƙasa nasa ne don haka me zai bukaci da ba wanda ya taya shi yin sama da ƙasa ballantana a ce in yana so yayi waɗansu yana bukatar wani ya taya shi don haka tunda shi yayi komi shi ne kuma mai komi komi nasa ne bai bukatar da wannan ko a hankali ka san marar bukata bai kamata a ce wai zai nemi yayi da ba yanzu in mutum ya shiga cikin aljanna zai yi marmarin ya haifu baya bukata saboda ba wata bukata ba abin da yaron zai maka sai Allah ya aje ƴaƴa a cikin tsufu alaihim wuldadun mukhalladun in kuna son na ado ne ga sunan za su yi ta yawo suna muku ado a cikin aljanna dole cewa akwai asar tunda lahum ma yasha'una fiha idan mutum yana son da zai iya samu to amma ba wai bukata idan ta yazo ya taimake ka abu na biyu da zai nuna a hankali ka kore cewa Allah yana da da shine duk wanda zai yi da ayi na bukatar mata ko haka kai kato yana haihuwa ne ko ana yin marundu ne ka ja tsaga maka sai da ya fito haiba zai yiwu ba, dole sai da mace kafin a haihu. To Allah madaukakin sarki kuma baya da mata, shi yasa Allah madaukakin sarki yace anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahiba wa khalaqa kulla shay. Ta yaya za a ce Allah yana da ɗa alhali bai da mata? Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada, bai da mata ballantana yayi ɗa. Duk wanda yake da ɗa kuwa ka tabbatar da cewa mata ce ta samar masa da ɗan, ba shi ya haihu da kansa ba, sai dai wata ta haifa masa, shi kuma Allah bai bukata. An gane wannan? Shi yasa ko waɗanda suke ce Annabi Isa ɗan Allah ne, ba za ce fa Maryam ko matar Allah ce, saboda sun san da gaske Allah bai da mata. To wanda bai da mata ta yaya za ka ce yana da ɗa? Hanya ta uku da Allah ya nuna ko a cikin hankali ba za ka ce Allah yana da ɗa ba, shi ne duk wanda zai haifi ɗa ai zai haifi irinsa ne. To Allah kuma ba irinsa ai. Yanzu idan kai bawa ne sai ka haifi mai? Bawa. In kai ɗa ne sai ka haifi mai? Ɗa. Amma Ubangiji da yake matsayin Ubangiji zai yi Ubangiji ya haifi Ubangiji? Ai za a samu Ubangiji guda nawa? To kuma ai ba zai taɓa yiwuwa a samu Ubangiji guda biyu ba. Law kana fihi ma alihatun illa Allahu lafasadata, da sama da ƙasa sun rushe inda a ce akwai Ubangiji banda Allah. To sai Allah ya nuna mana cewa duk abin da ba Allah ba fa bawa ne. To ta yaya za a yi a ce wanda shi kadai shi ne Ubangiji Ahad kuma a ce yana da ɗa? To ai ya kamata ɗan ya gaje shi shi ma ya zama Ubangiji, kuma tunda ba zai yiwu a samu wani Ubangiji bayan Allah ba, to bai kamata kuma a ce Ubangiji yana da ɗa ba? Shi yasa Allah madaukakin sarki ce wa qalu takhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum shay'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Kowa a duniya bawa ne, Ubangiji shine kadai rab. To tunda kowa abd ne, to ai ba zai yiwu kuma a samu rab shi kuma ya haifi abd ba. To haka ko a hankali ba zai yiwu a ce Allah yana da ɗa ba. Sannan dalili na uku, ai dalili na hudu na ƙarshe shine duk wanda ya haifi abu to ya kamata ya zama irinsa ne, yana kama da shi, kamar yadda ba zai taɓa yiwuwa kiyashi ya haifi rakumi ba, kamar yadda ba zai taɓa yiwuwa bunsuru ya haifi kare ba, kamar yadda ba zai taɓa yiwuwa a ce bil adama ya haifi kuma a ce ya haifi maciji ba. Ai hankali ba zai ɗauka ba, sai dai maciji ya haifi maciji, mutum ya haifi mutum, kare ya haifi kare. Ana fahimta? Ai ba zai taɓa yiwuwa a ce gyaɗa ta haifi doya ba ko? Saboda haka sai Allah madaukakin sarki ya ce qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ba wanda yake kama da Allah. Don haka inda za a ce Allah zai haifu, subhanallah, da sai zama yana kama da Allah. Yanzu Annabi Isa ɗan Maryama yana kama da Allah ne ko yana kama da mutane? Yana kama da mutane. Har gunkin da suke yi ana cewa wannan ne Annabi Isa, yana kama da mutane ne. Kuma saboda sun tabbatar yana kama da mutane, shi yasa aka samu wani ma kawai aka ce ya tsaya a ɗauke shi hoto, sai a zana shi sai a ce shine Annabi Isa, kuma mahaifiyarsa mutum ce. To kuma ba yadda za a yi a ce mutum bai haifi komai ba sai mutum ɗan uwansa, Ubangiji kuma yazo haifa shi kuma sai ya haifi mutum? Ai ba zai yi ba, hankali ma ba zai ɗauka ba. Wannan su ne hanyoyi guda hudu da Allah ya nuna mana in dai kana da hankali to bai kamata ka jingina wa Allah ɗa ba. Haƙiƙa Ubangijinmu madaukakin sarki ta'ala jaddu rabbina, girmarsa da ɗaukakarsa da buwayarsa ta ɗaukaka ta yadda baya buƙatar mata ballantana ya buƙaci ɗa, mattakhadha sahibatan wala walada. Wannan ko akan wannan fa'ida muka tsaya bihi kifaya. Allah ya albarkace mu da abinda muka ji, ya sa mu yi aiki da shi, ya kuma amfane mu duniya da lahira. Abinda ya zama daidai Allah ya ba mu lada, kuskure Allah ya yafe mana. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.